Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16 da 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad FM da Download FM da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai, sai kuma Alpha Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akwai yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashenhausa.com. Assalamu alaikum, alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau Laraba 29 ga watan Nuwambar shekarar 2017. Ibrahim Jarmai ne tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Shugabannin kasashen Turai da na Afirka sun halarta yau Laraba a kasar Ivory Coast don taron kolin da zai mai da hankali akan batutuwan da suka shafi nabiyoyin biyu. A kasar Zimbabwe, kotu ta sallami wani fasto dan rajin siyasa wanda aka tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe zagon kasa. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zangon da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba ya ƙara zafafa zaman dardar.
Kanin labaran kenan aka saurara. To a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa yayin da shugaba Muhammadu Buhari ke ci gaba da halartar taron kungiyar haɗin kan Afirka AU da ta tarayyar Turai EU a birnin Abidjan da ke kasar Cote d'Ivoire. Wasu daga cikin batutuwan da taron zai mayar da hankali sun hada da
kaga yanzu wannan magana da aka ce wai cinikin bayi ya fice dawowa ga abun nan ana ganin har ayoyin buɗe kasuwa ta cinikin bayi a Libya ana sa ran za a gare da matsaya tsakanin mu da kasashen Turan.
Haka kuma a birnin New York da ke nan Amurka an yi wani gangami a kofar jakadancin kasar Libya da ke nan Amurka inda mata suka ce a matsayin su na iyaye ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen wannan yaki da sai da mutane bakar fata a yan Afirka da ake a can Libya.
Please liberate your friend. This haram. We cannot take no more.
Akwai mu da shirin himma amma duk kafin nan sai kun saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugabannin kasashen Turai da na Afirka sun halarta yau Laraba a kasar Ivory Coast don taron kolin da zai mai da hankali akan batutuwan da suka shafi nahiyoyin biyu. Ciki har da haɗin gwiwar tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ƙaurar jama'a da kuma tsaro da wanzuwar zaman lafiya. Taron kolin na kwanaki biyu da kasashen tarayyar Turai da kuma kungiyar kasashen Afirka za su yi a birnin Abidjan. Zai tara shugabannin kasashe 55 da ke mambobin kungiyar kasashen Afirka da kuma shugabanni 28 daga kasashen Turai. A lokacin wata ganawar ministoci gabanin taron da za a fara, mataimakin shugaban majalisar zartarwar kungiyar tarayyar Afirka, Kwesi Kwatari, ya ce muna kokari ne mu karfafa salon siyasa mai dorewa domin amfaninmu da kuma na ƴaƴa da jikokinmu. A 'yan shekarun nan gwamnatoci daga nahiyoyin biyu sun fuskanci kalubalen 'yan gudun hijira da ke ratsawa daga kasashen arewacin Afirka suna tsallaka tekun Bahar Rum akan hanyarsu ta zuwa Turai, inda aka yi ta muhawara akan sake tsugunar da 'yan gudun hijirar da kuma yadda za a kare su akan waɗannan hanyoyin masu hatsari da suke bi waɗanda ke janyo mutuwar dubbansu a kowace shekara.
A kasar Zimbabwe, kotu ta sallama wani fasto dan rajin siyasa wanda ta tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe zagon kasa. Wata mai shari'a a babbar kotu, Priscilla Chigumba, ta yanke hukuncin cewa babu wata shaidar da ke nuna cewa Evan Mawarire ya nemi ya hambarar da gwamnatin Mugabe a shekarar da ta gabata a lokacin da ya jagoranci wata zanga-zanga ta nuna kin amincewa da mulkin dadadden shugaban. Mawarire, wanda ya kaddamar da wata gwagwarmaya a shafukan sada zumunci mai taken This Flag, ya sanya jerin hotunan bidiyo da ke nuna inda yake kira ga jama'a da su zauna gidajensu kada su je aiki ko wuraren sayayya. Mawarire ya faɗa wa manema labarai a wajen kotun bayan da aka yanke hukuncin cewa abin da ya fuskanta wani abu ne da bai dace ba, ya kuma ce akwai buƙatar muga abubuwa da zasu nuna mana cewa fannin shari'ar kasar zai kasance mai zaman kansa fiye da lokacin gwamnatin da ta shude.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumban da ya gabata. Ya ƙara zafafa zaman dardar yayin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sanar cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. A yau Laraba wani mai sanarwa a talabijin na KRT mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfarin Hwasong 15 wanda aka kera bisa shawarar jam'iyyar ma'aikata ta Koriya. Biyo bayan gwaje-gwajen makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya, ƙasar ta yi kirarin cewa makaman nata za su iya dira kan kowane ɓangaren Amurka. Amma wannan shine karan farko da ƙasar ta iya cimma haka da sabon makaman da ta kera, wanda jami'an Amurka da na Koriya ta Arewa suka amince da cewa makaman zai iya yin tashi mai nisan da yafi waɗanda ƙasar ta gwada harbawa a baya.
Ana sa ran wakilan gwamnatin ƙasar Siriya za su je Geneva yau Laraba, inda za su yi ganawar neman samar da zaman lafiya wadda Majalisar Ɗinkin Duniya za ta jagoranta da zummar kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 7 ana yi. An fara ganawar jiya Talata, inda jakada na musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen de Mistura ya gana da wakilai daga ɓangaren 'yan adawa. Stephen ya ce daga baya ɓangarorin biyu za su samu damar tattaunawa ido da ido a Geneva. Kamfanin dillancin labaran sana mallakar gwamnatin Siriya ya ce an samu jinkiri daga wakilan gwamnatin ne saboda buƙatar da 'yan adawa suka gabatar akan cewa shugaba Bashar al-Assad ya sauka daga mulki a matsayin wani ɓangaren kafa gwamnatin haɗin gwiwa. Wannan batu ya jima yana kawo cikas a shekarun da Majalisar Ɗinkin Duniya ta shafe tana ƙoƙarin shawo kan gwamnatin Siriya da 'yan tawaye da su yarda da shirin sulhu domin samar da zaman lafiya a ƙasar.
A wajen wani taron sujada da dubban 'yan Myanmar suka halarta a birnin Yangon, birni mafi girma a ƙasar ta Myanmar, yau Laraba Papa Roma Francis ya yi magana akan buƙatar yin gafara da kuma kaucewa yin ramuwar gayya. Sai dai karo na biyu kenan kai tsaye bai ambaci batun kisa da ƙuntatawar da aka yi wa musulmin Rohingya ba a ziyarar da yake yi ta kwanaki huɗu a ƙasar. Bayan da ya yi jawabi akan mutunta addinan wasu a wata ganawa da ya yi da jami'an diplomasiyya jiya Talata. Kusan mutane 150 'yan cocin Katolika a faɗin ƙasar ne suka haɗu a filin wasannin kai kasan don taron sujadar, wasu tun da dare suka iso don su samu wurin zama.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar mu fara rahotannin namu daga ƙasar Cote d'Ivoire, inda ake gudanar da taron haɗin gwiwa tsakanin ƙungiyar haɗin kan Afirka da Tarayyar Turai. Wasu daga cikin batutuwan da ake sa ran za a tattauna a kansu sun haɗa da yadda za a magance yawan tururuwar matasa zuwa ƙasashen ƙetare, inda da dama ke hallaka a hanya, wasu kuma ake sayar da su a matsayin bayi. Daga Abuja, Nasir Adam El-Hika ya aiko mana da ƙarin bayani.
Taron haɗin gwiwar ƙungiyar Afirka EU da ta Tarayyar Turai EU a birnin Abidjan na Cote d'Ivoire ya kankama kan lamuran tsaro da zaman lafiya da ya shafi nahiyoyin biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari na daga cikin shugabannin Afirka 55 da ke halartar taron, da kuma na Turai 28. Kamfen ɗin da ya somo tun zamanin mulkin mallaka, inda William Wilberforce ya yi yaƙi da cinikin bayi, na daga lamuran da taron zai mai da hankali a kansu, yayin da ake samun 'yan Afirka musamman ma matasa da kuma mata a keɓe kan yi yunƙurin shiga Turai ta ƙetare tekun Baro da hakan kan sanya su a koyaushe kasa da rasa ransu. Kwanan nan ma 'yan mata daga Najeriya 26 suka mutu aka yi jana'izan su a Italiya. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Garba Shehu ya yi ƙarin bayani.
Abubuwa da yawa da suka damu Afirka, akwai abubuwa da yawa da suka damu ƙasashen Turai. Kaga yanzu wannan magana da aka ce wai cinikin bayi ya sake dawowa Afirka, ga abun nan ana ganin har an buɗe kasuwa ta cinikin bayi a Libya. Ana sa rai za a yi da matsaya tsakanin mu da ƙasashen Turai a kan yadda za a yi maganin wannan. Akwai abubuwa da suka shafi matsaloli na dangantakar cinikayya da irin jama'ar da suke tururuwa suna shiga jirgi har kana yi wasu su suna ta nutsewa a cikin teku ƙoƙarin da suke wai su je Turai don suna ganin arziki za su samu a can. Muhimmin abin da ma ake so a fuskanta a wannan taro shi ne wato wannan tanadi kasashen Afirka suke wa matasa. Anan Afirka fiye da rabi na al'ummar da suke wannan kasashen mu na Afirka. Matasa ne kasa da shekara 25. To wani shiri ake musu dangane da ilimi ko ya sana'a, kuma ko a ci irin wannan abubuwa suna tasowa na cewa yaran mu maza da mata suna ruwa suna tafiya suna guduwa.
Wato Malam Garba shi wannan ya nuna shugabannin Afirka sun fara nuna damuwa kenan ga yadda matasa ke yin wannan tafiya ba bisa ka'ida ba.
A wannan tabbas abin damuwa ne. Majiya kanfi mu namu suka tsallake suka bar kasar mu. To waye zai tona kasar? Shugabannin Afirka za su saurari matasa su ji me matsalolin su ya kuma za a yi magani abubuwan da suke damun su.
Ga lamarin tsaro zantawa kan mafita akan karuwar hararar ta'addanci da ya zama ruwan dare game duniya zai zama wani jigo a ajandar taron. Yadda kungiyar ta'addanci ta Daesh da takwarata mai mubaya a yankin tafkin Chad Boko Haram ke ci gaba da haddasa cikas ga tsaro ya dau hankalin masu sharhi. Yusuf Idris mai samari daga Mambila yace ya dace shugabannin na Afirka su yi koyi da sauran na Turai wajen kashe wuta tun tana karama, ko kuma da zarar an samu akasi su damƙo waɗanda ake zargi su hukunta su maimakon barin wasu na amfani da kalmomin kiyayya wajen ƙara rura wutar fitina.
To IPOP kungiyar IPOP da Boko Haram akwai abin da ya fita muni don me ba za a zabulo su tun ba su balaga ba, sai an bar su ya ce an tara kasashen duniya a tara kudade a dinga daukan dukiyar kasa kuma ana zuwa za a yaki su yan ta'adda. Wannan gwamnatin ne kadai ta isa ta zabulo su ta hukunta su, internet ta zabulo su ta hukunta su.
Shugaba Alassane Ouattara na Cote d'Ivoire zai shirya shugabannin wata liyafa inda za su ƙara sabawa da juna kamar gabatar da shugaban Gambia Adama Barrow da kuma yiwuwar halartar sabon shugaban Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Nasiru da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Nasiru Adamu ya kaya. Sai kuma wani gangami da aka yi jiya a gaban ofishin jakadancin Libya da ke nan Amurka domin nuna kyama kan yadda ake sayarwa da bautar da bakaƙen fata ‘yan Afirka a matsayin bayi, inda mata suka ce ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen wannan yaƙi. Abokin aikinmu Babu Yakubu Makili ya aiko mana da wannan rahoto.
A wurin taron gangamin da al'umman Afirka suka shirya a jiya a birnin New York akan nuna adawa da bautar da mutanen Afirka da ake yi a Libya, mata sun yi jawabai kuma sun yi tar da wannan lamarin, sai dai waɗansu su sun buge ne da kuka a jawaban da suke yi.
This haram. We cannot take no more.
Tashi a yanta ƴan uwanmu, wannan haramu ne. Ba za mu iya daukar wannan cin zarafin ba.
This is a cry of humanity. Please stop slavery.
Wannan kuma tana cewa ne kuka ne muke yi na tausayawa bayin Allah. Ku daina bautarwa, ku yi wa Allah ku daina bautarwa.
As a North African, I want to say that I condemn Libya and my Libyan family out there who are benefiting from the slavery and the abuse and the raping of black African brothers and sisters who are my.
Wannan kuma ta ce a matsayina wacce ta fito daga arewacin nahiyar Afirka, ina tar da Allah wadai da ayyukan mutanen Libya masu amfana da bautar da ƴan uwana bakar fatan Afirka da cin zarafi da fyaɗe.
Africans are not for sale. Africans are not for sale. Africans are not for sale.
Taron gangamin da aka gudanar a kofar ofishin jakadancin Libya a Majalisar Dinkin Duniya ya tattaro ‘yan Afirka da ke zaune a birnin New York da dama. Abin mamaki, mata ne suka fi yawa a wurin wannan taron wanda aka gudanar da shi cikin yanayi mai sanyi. Na samu wannan matar ce tana cewa,
my name is Fantasano from Ivory Coast. Okay, first of all, the Libyan don't have a government. So I rather speak to my all African president. They have to make a coalition and go to Libya.
Tace suna da Fanta daga kasar Abrikos nake. Da farko dai Libya ba ta da gwamnati, don haka zan yi wannan kira ce zuwa ga shugabannin Afirka da su kafa rundunar haɗin gwiwa su shiga kasar Libya su ƴanto mana ƴan uwanmu. Wannan shine sako na. Prinsila Sifu ita ce sarauniyar kyawun gabon mazauniyar Amurka a shekarar 2017 da 2018. Ita kuma ta halarci wannan taron gangami kuma ta ce,
my message to the leaders of Africa and everywhere in the world is that they have to free our people in Libya. We are raising our voice so that they can hear us.
Ta ce sako na ga shugabannin Afirka da na ko'ina a duniya shine su taimaka a ƴanto mana ƴan uwanmu a Libya. Muna cire murya ta yadda za su ji mu. Richard Asare mai lakabi Daddy Rich dan Najeriya ne kuma yana cikin shugabannin da suka shirye wannan taron gangamin ya ce za su ci gaba da matsan lamba.
We're not going to stop, we're going to continue, we're going to make sure the EU, we want to make sure the EU, they are all into it, they're going to be some educational discourse, press conference.
Ya ce ba za mu tsaya a nan ba, za mu ci gaba har sai kungiyar tarayyar Afirka da ta Turai da sauransu duk sun dau matakai. Kuma za mu ilmantar tare da shirye tarukan manema labarai akan wannan batu yadda za a kawo ƙarshen bautar da al'umman Afirka a ƙasar Libya. Baba Yakuma Kiri, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin New York.
To a gida Baba Yakuma Kiri. To bari mu koma Najeriya inda matasa daga jihar Bauchi suka kuka musamman kan yadda aikin yi bayan kammala karatu ke ƙara zama sai nan gidan wani da wani. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani.
A tattaunawa da Malam Aminu Usman Badala Azare wanda ya kammala karatun digiri a Jami'ar Maiduguri ya ce suna fuskantar barazana a gwagwarmayar neman aiki sannan ya ci gaba da cewa
muna fuskantar barazanoni kamar yanzu in za a dauki mutum a aiki sai a ce sai yara da shekara ƙananan shekaru kwanan nan ne muka kai takardun zonal office na EFCC dake garin Gombe da muka kai takardun mu to a cikin abin da aka turo mana ma na cewa akai takardun an bada yawan shekaru din dan ni jami'a da ni university of Maiduguri ne saboda rikice da su yajin aiki da su wani ne tun 2007 muke makarantar ba mu gama ba mun yi service ba sai 2015 so in kai riga za ga shekarun suna da yawa kuma shekarun nan duk a cikin shekarun mu suke na yawa to wannan matsalolin duk su suka jawo akai samun dire sannan kuma idan aka zo za a dauki aikin sai ka san wannan siyasa ko ya san ka banda wannan akwai in za a dauke ka aiki yanzu sai ka samu wani suna a cikin sunanka wanda yake kama da wani sunan babban dan siyasa ko sunan wani gogaggen ma'aikacin gwamnati wanda yake nisa ko kuma sunan wani da yawa sananne ne fitacce ne ana fadan sunan zaka ga an san shi don ga ya kai takardunka da wannan suna akai to kar ka raba wani ɗayan biyu
to a dangane da hakan ne sai na tuntubi tsohon shugaban kungiyar kwadugo na jihar Bauchi comrade Abdullahi Koli inda yace yanayin babu dadi kasancewar guraben aiki sai yan alfarma
gaskiya yanayin ba shi da dadi idan muka duba yawan matasa suke gama digiri ko suke gama diploma ko kuma su gama sakandare musamman kai da akare da shekaru da ake sawa sai ka kammala karatu sakandare ka da ya wuce shekara 22 da diploma ka da ka wuce 25 da digiri ka da ya wuce shekara 27 to akan samu matsala a wannan saboda ba a la'akari da yanayin jami'o'in mu bisa la'akari da yawan tashin na yajin aiki ba to lokacin dalibi ya gama shekara 4 ko 5 sai ka samu wani ma sai shekara 9 a da kwazon ka da takardarka ita take fitar kai ka zama ka samu aikin yi to sai kuma ya zama an shiga yin wani abu da ake ce masa alfarma alfarman nan ko ba kowa ake wa ba sai manyan mutane ko kuma wanda yake da haƙƙin abin yake hannunsa har ana ba shi wani suna slot sai a ce an ba dan majalisa kaza ko an ba abin da kaza sai abin su raba ma ƴaƴansu da jikokinsu ko da ƙannansu ko da aminansu saboda ya ce ko da ya cancanta ko da bai cancanta ba a ƙarshe sai ka samu wanda ya cancanta yana na yana ta fama saboda bai da ubin gida ko bai da danwa a cikin gwamnati wannan ma babbar matsala ce ta shafi ayyukan gwamnati ko kuma ɗaukan matasa aiki.
Sharhi kenan dangane da yanayin aiki a Najeriya daga bakin tsohon shugaban kungiyar kwadugo na jihar Bauchi comrade Abdullahi Koli. Yohab Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdulwahab Muhammad. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta da rago. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin Himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Kairuddin Umar, dan asalin jamhuriyar Nijar amma mazauni birnin New York. Kuma idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ya kammala bayanin yadda ake mutunta dan Adam a nan Amurka. Yau kuma na fara tambayarsa ne, yaya dauki dawainiyar karatun sa ganin karatu a jami'a a nan Amurka abu ne mai tsadar gaske
kuma wurin nan ka ga gaskiya saboda karatu a Iro kaman banza ne bai da tsada ko ka amma a garin nan mugun bala'in tsada ke gare shi amma yanda Allah ya yi sai muna aiki muke yi muna biya ka gani sai kaman in sahiya ta yi ina da aiki wanda nake yi full time shi ne wanda aiki da kake yi kaman awa kimanin awa 8 zuwa abin da ya haka in abin da kuma bayan shi ina da wani part-time shi wannan awa 4 ba zai kai awa 8 ba da yanda kai tukunna kuma in je school full time ina barci na duka awa 4 ne nake yi kowane rana sai da na kare karatu kullum ina wurin aiki daga na kare aiki aje school sai da na ida babu abin ga facilities kan
babu wannan
abin da komai gaskiya sai ka samu cikin sai
ba lokacin walawa a wannan
babu lokacin wala kawai karatu ne in ka sashi da ba shi ne kawai zakai akan
to da ka gama ya maganar samu aiki don ka ce kai aiki a Indiana ko kuma nan kake yin
da na ida na samu aiki a Indiana sannan samu aiki a Indiana na fara shekara ɗaya kawai sai na gani kawai wannan aikin ma bai min ba sai na ce kun gane wannan garin komai ya yi abin yanda yake ban ji daɗin aikin ba sai na ce kawai soja zan shiga sai na mai da kaina rayuwar soja na sai na yi an ka sani a soja
to yanzu kai soja ne kenan
a nayi retire
kuma dai
eh nayi retire
shi ana shiga soja ɗan kwanaki kadan kuma a hita ne anan America
to nayi shekara hudu nayi sai na jimu a wurin training da na jimu to nan ga shi yasa nake ce maka garin nan suna baka incin ka da na jimu sai suka ba ni retirement ni ne retirement sun ba ni sun ɗauki nauyi na duka sai in mutum dai in dai baka rayuwa amma dai in dai kana rayuwa an ɗauki nauyin ka duka an baka duk abin da kake nema an kawo maka shi da sauƙi kuma an baka scholarship an baka abin da dama
ai na ka jimu
ban ji ba
na ce ai ina ka jimu a ina nuhin a nan a cikin America ne sannan kuma a wani
a cikin America ne nan shi cikin America ne musamman nan ga ana training ne ake kaman za ka yaki ba su wasa suna training gaskiya suna training sosai saboda ko ka je wani wuri kullum kana ready
kenan kai hasara wani bangare na jikinka
alhamdulillah abin da guiwa da ta ji ciwo an yi mini surgery amma yanzu alhamdulillah ina kaiya kaman gaskiya da kowa yake tafiya ba wani matsala
kuma yanzu kana aiki a wani company ko wata ma'aikata
to yanzu ba zan ce maka gashi abin da nake amma dai na san ina zuwa school university zaka ina zabi university da duk take so a cikin university ka zabi sai su biya maka kuma ana biyan ka in kana zuwa school kana da kuɗi ana biya bayan biyan wancan da ake baka na retirement shi ma na wani biyan kuna da salary kaman kimanin iko da ya ta ke sa
to yanzu duk da irin wannan hali da ka samu kanka ciki ya za ka kwatanta rayuwar nan idan ka kwatanta rayuwar gida ne ja
to rayuwa gaskiya nan da ana yace alhamdulillah amma gida nan gaba a son ragwanci gida kuma in gani ba a samun jiki ne ne nake cewa ba a samun jiki sai ya gani ana zama kashe wando ana zama ba a komi shi yasa ba a ci gaba amma nan da idan ka kama jikinka wallahi da yarda Allah ba a rasa jimurinka shi ne jisa shi ne bambancin Nijar sai ka tarza ga mutane nan da yara da ƙarfi da komi ba a aiki sai zaman bakin kofa ba sai maganan banza sai magana wanda bai kai bai kawo shi kawai ake yi ko wurare akwai abu da yawa da muke gani za mu iya yi don saboda su ci gaba.
Oh, Malam Kareddin, gashi ka koro bayani amma lokaci ya daga mun hannu. Masu sauraro, a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin ci gaba da wannan tattaunawar. Yanzu a madadin bakon namu Kareddin Umar da kuma Julie Gresham wadda ta daida sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Tumadalla Ladan Ibrahim Ayawa kenan da shirin himma. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayin da kuke aika mana ta email.
Sakon farko ya fito ne daga Malam Rilwanu Ibrahim London dake unguwar Dumde a garin Uba a Adamawa. Yace Assalamu alaikum VOA don Allah ku fada wa gwamnatin jihar Kaduna karkashin jagorancin Malam Nasir El-Rufai cewa ya kamata ya samar wa malaman makarantar da ya kora aikin yi domin wallahi zai jefa dawon su cikin halin ƴan rabbana ka wadata mu. Gwamnati Abinu Bello Masari na jihar Katsina ina ka dosa ne tunda muka zabe ka muka zura ido mu ga irin yadda zaka samar mana da ayyukan da za su inganta rayuwar mu amma sai mu ka buje ga yi makarantun Penton Jami'ar APC daga Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a daga shewa Adamu Rijo yace hakika cafke wasu mutane da dabbobi waɗanda ake zargin sun sato su ne da jami'an tsaro suka yi a jihar mu ta Niger wani abu ne da zamu iya cewa abin ayaba ne da fatan za a gudanar da kokarin bincike akai domin yi musu hukunci matuƙa dai sun aikata laifin da ake tuhuma su da aikatawa a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ke kokarin ganin an yi wa ma'aikatan ƙasa ƙara albashi kwatsam sai gashi gwamnatin jihar Kaduna ta kori ma'aikata na ƙananan hukumominta har fiye da 4000 tabbas hakan ya nuna cewa wannan yunkuri da gwamnatin Buhari ke na ƙara albashi ba zai cimma nasara ba daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin dajin jihar Kebbi da Ado Salati Goma Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Bellal da Sani Umman na Liliya mai mai makuku. Salamu alaikum VOA to kalubalen ku shugabannin kasashen duniya wallahi kun shiga uku da Koriya ta Arewa gani yadda ta kammala mallakan makamin nuclear ta. Sako daga Musa Wada da Zainab Musa mai Adwa da Aishatu Musa Wada Barikin Ladi jihar Plateau. Assalamu alaikum muryar Amurka na Allah ku bamu dama mu yi godiya ga shugaba Muhammadu Buhari a bisa umarnin da ya bayo gwamnonin jihohi na su biya albashi da ake bin su kafin Kirismeti da fatan za su bi wannan umarni na shugaban kasa. Sako daga Aminu Adamu Malam Madori da Sani Gulle Kamfala da Abubakar Kawu Girgir. To a cigaba da aiko da sakonni mun kuma za mu cigaba da karantawa.
To a gaida Ladan Ibrahim Ayawa da wasiƙun masu sauraro kafin mu kammala shirin namu yanzu ga labari amma na karan a takaice.
Shugabannin kasashen Turai da na Afirka sun halara yau Laraba a ƙasar Ivory Coast don taron kolin da zai maida hankali akan batutuwan da suka shafi nahiyoyin biyu, ciki har da haɗin gwiwar tattalin arziki da samar da ayyukan yi da ƙaurar jama'a da kuma tsaro da wanzuwar zaman lafiya. Taron kolin na kwanaki biyu da kasashen tarayyar Turai da kuma kungiyar kasashen Afirka za su yi a birnin Abidjan zai tara shugabannin kasashe 55 da ke mambobin kungiyar kasashen Afirka da kuma shugabanni 28 daga kasashen Turai. A kasar Zimbabwe, kotu ta sallami wani fasto dan rajin siyasa wanda aka tuhuma da laifin yi wa gwamnatin tsohon shugaba Robert Mugabe zagon kasa. Wata mai shari'a a babbar kotu, Priscilla Chigumba, ta yanke hukuncin cewa babu wata shaidar da ke nuna cewa Evan Mawarire ya nemi a hambarar da gwamnatin Mugabe a shekarar da ta gabata a lokacin da ya jagoranci wata zanga-zanga ta nuna kin amincewa da mulkin da daddan shugaban. Gwajin harba makami mai linzami mai cin dogon zango da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan tun bayan wanda ta yi a watan Satumba ya ƙara zafafa zaman ɗarɗar da ake yi yayin da ƙasar ta Koriya ta Arewa ta sanar da cewa yanzu makamanta za su iya kaiwa ko ina a cikin Amurka. A yau Laraba, wani mai sanarwa a talabijin na KRT mallakar gwamnatin Koriya ta Arewa, ya faɗi cewa an samu nasarar gwajin harba sabon makami mai linzami mai cin dogon zango samfarin Hwasong 15 wanda aka kera bisa shawarar jam'iyyar ma'aikata ta Koriya ta Arewa.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya sai kuma can anjima da dalilin Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lewis Gresham da ta hada da bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob McLean, Ibrahim Jarmai ke cewa huta lafiya a dakatar shirin yau da gobe.